Daga birnin Washington DC, Murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalil da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfi Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin.
I wish to assure Nigerians that this government will continue to focus on the improvement of security and critical infrastructure.
Shugaban Najeriya ya kaddamar da kamfanin sarrafa sukari da fulawa a jihar Niger, muna da rahoto kan wannan. Haka kuma
duk wanda ya zo da niyan taimako Allah ka taimake shi ka taimaki zuriyar shi. Ubangiji Allah ya ba ku sa'a duk magoya bayan su. Ubangiji Allah ya taimake mu su fito mana da yayan mu ko a mace ko a raye.
Daya daga cikin iyaye mata da aka sace musu yayansu a makarantar sakandaren garin Dapchi kenan bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarce su. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau za mu so jin ra'ayinku ne kan yadda kuke ganin yunkurin wato dambarwar sauya fasalin zaɓe a Najeriya tsakanin shugaban ƙasa da kuma majalisar dokoki. Lambar da za ku kira ita ce 2025-2655. Sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Sauraro barkanmu da warhaka. Amurka ta ba da sanarwar kakaba takunkumi akan wasu 'yan kasar Rasha masu hannu a cikin kutsen yanar gizo sakamakon tsoma hannu da ta yi a cikin zaben Amurka. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce gwamnati tana tunkarar da kuma mai da martani kan munanan aika-aikan Rasha na kutse ta yanar gizo ciki har da kokarin katsalandan a zaben Amurka da kuma wasu kutsen na barna ta fuskar kayan more rayuwa a wasu cibiyoyi masu matukar muhimmanci. Sakataren ya kara da cewa wannan takunkumi wani bangare ne na yunkurin martani ga waɗannan hare-hare da Rasha ke yi ta bayan gida. Daga cikin waɗannan takunkumi ya shafa ya hada da 'yan ƙasar Rasha 13 da mai binciken na musamman Robert Mueller ya gabatar da tuhuma a kansu. Mueller dai shi ne yake binciken kan shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka dukansu sun yi Allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon wani ɗalliƙin asirin Rasha, lamarin da ya auku a Ingila. Wadda hukumomin suke aza laifin akan hukumomin Rasha da ke Moscow sun kira hakan a zaman karon farko da aka kai hari da makamin guba a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. A wata sanarwar haɗin gwiwa da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta fitar jiya Laraba, shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaba Donald Trump sun ce babu wata ƙasa da za a iya aza wannan laifi in banda Rasha. Muna kira ga Rasha ta amsa dukkan tambayoyi dangane da wannan hari, shugabannin suka faɗa. Daga bisani a fadar White House, shugaba Trump ya ce bisa dukkan alamu 'yan Rasha ne suka aikata. Rasha dai ta musanta wannan zargi. An samu tsohon ɗalliƙin asirin Rasha Sergey Skripal da 'yarsa Julia a wani filin shakatawa a kan benci ba sa cikin hayyacinsu a garin Salisbury da inda aka garzaya da su zuwa asibiti da har yanzu suke cikin mawuyacin hali. Wasu mutane da dama ciki har da wani ɗan sanda sun kamu da rashin lafiya sakamakon kusantar gubar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Dubban fararen hula ne suka tsere daga harin daga garin Hamuriyish a yankin gabashin Ghouta da ke hannun 'yan tawaye a yau Alhamis, yayin da sojojin Siriya ke ci gaba da dannawa cikin tungar 'yan tawaye mafi girma kuma na ƙarshe, kamar yadda cibiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta bayyana. Daraktan cibiyar Rami Abdulrahman ya ce wannan ita ce tururuwar ƴan gudun hijira mafi girma da mutane daga yankin da aka yi wa ƙawanya suka yi a ƙauyen da ke kusa da Damascus tunda dakarun gwamnati suka fara kaddamar da kamfeni na sake kwato wurin a watan da ya gabata bayan da sojojin Syria suka bude wata kafar fita cikin dare biyo bayan ƙara kutsa a cikin yankin da suke yi fararen hula na tsirewa zuwa yankin da sojojin Syria suke rike da shi ta kafa da motoci gami da babura mafi yawancin marasa lafiya da waɗanda suka ji raunuka an kwashe su a farkon satin da ya kama daga gabashin gutan yankin da dakarun gwamnati suka raba shi gida uku Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya kira shugaban malaman addini na Iran a zaman Hitler ya ce kasar Saudiya za ta kira makaman nukiliya muddin Iran ta yi haka Saudiya ba ta da niyyar mallakar makaman nukiliya amma ba tare da kwalku kwanto ba idan Iran ta kira makaman nukiliya mu ma za mu bi sawu ba tare da bata wani lokaci ba inji Yarima Muhammad a wata hirar da tashar talabijin ta CBS da ke nan Amurka ta yi da shi kuma za a nuna wa duniya a cikin shirin da ake kira 60 minutes da turanci a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu Martani daga wakilan majalisar dokokin Amurka dangane da shirin Saudiya na kira makaman nukiliya bisa sharadi yana garwaye galibi da ra'ayin ƴan majalisa ya bi matsayar jami'un siyasar su Senator Bill Nelson ya yarda cewa idan Iran ta kira makaman nukiliya hakan zai zama dalilin da zai zama kamar gasa tsakanin kasashe dake yankin na kira makaman nukiliya Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai sabunta yarjejeniyar da Iran ta kulla da Amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar ba saboda yarjejeniyar ta yi wa Iran sassauci ainihin kuma Iran ba ta mutunta yarjejeniyar 100%. A dandanan hirar da tashar ta fitar yau Alhamis, Yariman ya ce yadda ake tunkarar shugaban Iran daidai yake da yadda duniya ta tunkari Hitler lokacin da aqidar Nazi take tashi a Jamus.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda watakila a farkon shirin aka ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kamfanin sarrafa sukari da fulawa a jihar Niger. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsar na dauke da karin bayani.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da katafaren kamfanin sarrafa sukari da kamfanin Flower Mills ya gina a jihar Niger a lokacin da yake jawabi shugaba Muhammadu Buhari ya ci yana yabawa kamfanin na Flower Mills akan samar da wannan katafaren kamfani da zai kara samar da aikin yi a tsakanin ƴan ƙasa sannan ya bayyana buƙatar ganin sauran ƴan kasuwa da masu zuba jari da su zo su kafa masana'antu a Nigeria sannan ya kara da cewa
I wish to assure Nigerians that this government will continue to focus on the improvement of security and critical infrastructure like roads construction, of rails and power generation across the country.
Yace ina tabbatarwa ƴan Najeriya cewa wannan gwamnati za ta ci gaba da mai da hankali wajen inganta tsaro da kula da hanyoyin mota da na jiragen ƙasa da kuma samar da wutar lantarki a sassan ƙasar. Domin bunƙasa tattalin arziki a cikin jawabin da ya gabatar gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yaba da ayyukan raya ƙasa da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi a jihar Niger sannan ya gabatar da wani koki
I wish to appeal to Mr. President for speedy completion of Minas Leisure Jeba Mokwa Tegina Road and Kwantagora
Yace ina roko ga mai girma shugaban ƙasa da ayi kokarin kammala aikin hanyar mota da ta tashi daga Mina zuwa Sulaja da kuma Jaba zuwa Makwa har zuwa Tagina da kuma hanyar Kwantagora zuwa Rijau shugaban kwamitin labarai a majalisar dattawan Najeriya Senator Aliyu Sabi Abdullahi da ya halarci taron yace majalisar dattawan ta yi kwaskwarimar dokoki da suke kawo tarnaki wajen kafa masana'antu a Najeriya.
To shi yasa idan ka duba wannan saukin yin kasuwanci a ƙasa wannan tantance wanda bankin duniya take yi har ya kasance Najeriya ta samu ɗaukaka akan haka.
Daga bisani dai naji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron akan kaddamar da sabon kamfanin sarrafa sukarin.
Sunana Gambo Tanku Kagara Algon Chairman na Niger State. A wannan kamfani da aka bude a kasar Niger, abin alfahari ne ga mu ƴan Niger.
Alhaji Muhammad Umman Auna, amma an kira da suna dan Sokoto. To wannan kamfani ba karama alheri bace, Allah ya aiko mana ta kasar Niger baki daya. Sannan idan aikin ta kamfanin ta zai aiki, to an wanda za a samu a kamfanin nan Allah ne kadai sai ya arade shi.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gai da Mustafa. To a jiya ne kuma jiya Laraba shugaban Najeriya ya ziyarci garin Dabci, inda ya gana da iyayen ƴan matan da aka sace kuma ba su tabbacin gwamnati na yin duk abin da ya kamata wajen ganin an kubutar da ƴaƴansu. Ga rahoton wakilin murya Amurka Husaina Muhammad.
Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar ma iyayen ƴan matan da aka sace a makarantar sakandare ta garin Dabci kan cewa gwamnati za ta yi duk abin da ya dace don tabbatar da cewa an ceto ƴan matan.
Yarda Allah Musa ɗan sanda da ciki da nawali da sojoji da sama da na ƙasa da sauran jami'an tsaro su ci gaba da bin hanyoyin da za a yi a kawo muku sauran ƴan uwanku cikin lumana.
Ya dai wannan bayanin ne a ziyarar da ya kai makarantar ƴan matan a garin Dabci domin jajanta ma iyayensu.
Allah ba ku haƙuri, Allah ya sa ku samu damar hutun da su cikin lafiya da maimaitonsu su ci gaba da karatu da kuma zama lafiya.
To kowace irin ƙwarin gwiwa iyayen yaran suka samu a game da ziyarar shugaban ƙasan da kuma irin kalamansa? Abacha Bukar, sakatare ne na ƙungiyar iyayen ƴan matan da ke neman a ceto musu ƴaƴansu, wanda shi ma an sace ƴarsa.
Kwarin gwiwa kasan wannan shi ne zuwansa na farko tun daga faruwan wannan hatsari da ya faru yau ranar 19 ga wata da ya wuce. Wannan shi ne ranar kusa na farko da ya faru a cikin bayan kwana wata sati uku da kwana ɗaya da aka yi wannan hatsari yau. To ya zo, za mu ce ya zo, kuma mun yi daɗin zuwansa kuma kalamansa da ya furta. Ina ganin ni dai a yadda na fahimce shi akwai wannan kalamai na gamsar da ni wanda na ji daga cikin kalamansa wanda za su yi kokari kamar su kwantar da hankalin iyaye wanda musamman ma mata. Da lokacin da yanzu shi shugaban namu yana magana da shi a gaishe shi namiji ne ma ba da kuka fahimta san dai wani irin abubuwa su dai ba masu fada da bakin su ga ni a yi abubuwan su ne.
Ita ma Hafsat Muhammad ɗaya daga cikin iyayen ƴan matan ne.
Mun gode wa shugabanmu da yake ƙoƙarin ɓato mana ƴancin ƴaƴanmu. Allah ya bashi iko, Allah ya kare shi duk wanda suka ziyarce mu a bisa su ke taimaka mana a dalilin ƴaƴanmu. Ubangiji Allah ya taimake shi. Wanda ya zo ba da niyan taimako ba, Ubangiji karka ba hisa'a. Duk wanda ya zo da niyan taimako, Allah ka taimake shi, ka taimaki zuriyan shi. Ubangiji Allah ya ba ku sa'a. Duk magoya bayansu, Ubangiji Allah ya taimake mu, su fito mana da yayanmu ko a mace ko a raye.
Husaina Muhammad, muryar Amurka daga Dabci a jihar Yobe, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Husaina. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin yunkurin dambarwar sauya fasalin zaɓe a Najeriya tsakanin shugaban ƙasa da kuma majalisar dokoki. Lambarmu ita ce 2022-2655. Sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Rayuka suna ta salwanta a taimaka. kwanta kar yan matan su ji mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba wadanda kai garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan bayan ku tausaya wadanda kukai garkuwa da yan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya wadanda kukai garkuwa da yan mata ta zama towa a gare mu ta zama towa tausaya wadanda kukai garkuwa da yan mata mu har hada kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba ku tausaya wadanda kukai garkuwa da yan mata masu tazo
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to madalla mun samu kiran mu na farko daga Plateau wane ne akan layi
alaikum wa rahmatullahi ne magana Bala Komanda ne daga cikin Bukur jihar Plateau
to Bala Komanda muna sauraron ka
to gaskiya Allah ya saka muku da alkai kuma wannan dambarwa na maganan wannan ayyuka da ta fitar da jadawalin ta shi kuma ƴan majalisa suka yi suka nuna cewa su ga abin da suke so to gaskiya mu tsakani ga Allah hakan da shugaban kasa yayi mu gaskiya
hello malam Bala kana tare da mu
yayi mun Najeriya kuma ba mu roƙon muna roƙon shugaban kasa kar a sa hannu a cikin wannan jadawalin da su suka bayar mu ne kusan jadawalin su na ainihin da ta bayar to ne radio America Allah ya saka muku da alkhairi mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur
to madalla Bala Komanda mun gode da wannan kira naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam ya sunan malama
to wannan saratuni sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa muna sauraron ka
to alhamdulillah gaskiya al'amari ka lura da irin ƴan majalisar mu na Najeriya mun lura gaba ɗaya su in ba duk abin da zai amfane su ba tunanin talaka suke yi ba kuma maganar shugaban kasa Allah ya ƙara shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari lafiya saboda idan muka dauka kaga wannan rashin sa wannan sa hannun da yayi wallahi wannan shine daidai ko muna kira ga makarraban shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari da su rada bayan shawara kada ya tabbatar da ya sawa ƴan majalisa hannu kuma su ƴan majalisa daga sarautocin zuwa ƴan majalisun su muna nan muna sauraron su a madakata wannan karakkar din namu na hannun mu don Allah da zamu yi maganin su da shi
to madalla mun gode kurai da gaske balanga Alhaji Bala Alhaji Musa bari mu je Kano wane ne akan layi daga Kano
Jafar ne kan farce da gumsa
to man Jafar muna sauraron ka
awa akan wannan mun wato mu goyi bayan shugaban kasa akan wannan abun madan kan suke yi eh saboda haka kare bai sa hannu muna bayan shugaban kasa mai tare da Najeriya
wato kana gana akwai lauje cikin nadi kenan a cikin kudirin da suka samar
a barwa ainat kai abin da ta ga ya fi dacewa
To madalla mun gode man Jafar da wannan ra'ayi naka. To jama'a muna sauraron ku za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku ya ra'ayin da muke son mu ji shine ya kuke kallon wannan dambarwa ta sauya fasalin zabe a Najeriya. Lambar mu ita ce 202 205 2655 sai a sa alamar tarawa wato plus da 1 sannan a jero lambobin. To yanzu dai mun samu kira daga Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne wanke hula a garin mai zo da can ba
to Malam Ibrahim muna sauraron ka
to dama mu a Najeriya ba mu da matsala kamar wannan majalisun guda biyu dan saboda tun zamanin Obasanjo har ya kawo a yarda zuwa Goodluck zuwa Buhari a yanzu ba masu kawo da matsala a Najeriya kamar ƴan majalisun nan saboda duk abin da kaga za su sa kudiri akai to ba abin da zai kawo matsala kan Najeriya alkhairi bane
To me yasa ka faɗa haka ba ƴan Najeriya bane suka zabe su ba?
Ba zai amfani talaka ba. Iya ra'ayi na kenan.
To mun gode Mallam Ibrahim da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Bauchi, wane ne akan layi a Bauchi?
Kuna tare da Bakari wasu tsawon kuma cikin jami'an Bauchi Najeriya.
To Bakari muna sauraron ka.
Gaskiya ni ban goyi bayan zuwa kasasa wannan abun nan ba.
To me yasa ba ku goyi baya ba? To mun gode Mallam Bakar, ba mu ji abin da kace ba dai. To amma bari mu je Nasarawa. Wane ne akan layi daga Nasarawa?
Sunana Muhammad Abdullahi daga Nasarawa.
To Mallam Muhammad, muna sauraron ka.
Yawwa, a wannan shirin da kuke yi na Ubangiji Allah, sai Allah ya sa muku albarka.
To amin ya rabbi.
Ra'ayin mu akan wannan maudu'i naku shine Allah Ubangiji ya kara shugaban mu lafiya, kuma mun ji dadi da bai sa hannu akan wannan sabon takaddama nan da yake faruwa majalisa ba.
Wato dai kuna son a bar zabe yanda yake kenan, a bar hukumar zabe ta gudanar da zaben ta yadda ta tsara kenan ko?
Alhamdulillah, haka muke so, mun shine ra'ayin mu gaskiya.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je gashuwa, wane ne akan layi? Hello, wane ne akan layi daga gashuwa? To da alamu dai layinsa ya goce. To sai a ci gaba da gwada mu, za a same mu layukan mu a bude suke. To mun sami kira daga Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina?
Abubakar Sadiq Suleiman ne.
To malam, muna sauraron ka. Dan rage rediyon ko ka share rediyon ka da Allah. Malam, kana tare ne? To ban ji
muna kana da shawara kar ka sa hannu a wannan kun.
Malam, ka share rediyon ka, ba ma iya jin ka da ba ma muna jin ka share rediyon ka da Allah.
To muna goyon bayan shugaban Kabilu Dari.
To me yasa kake goyon bayan shugaban?
Saboda sun nan yana da ka, saboda kansu ne kawai. Ba sai saboda Allah ya da ba, saboda haka muna goyon bayan shugaban Kabilu Dari, kar sa hannu.
To madalla, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Mun samu kira daga Bauchi, wane ne akan layi daga Bauchi?
Hajiya ne daga Bauchi, daga Toro local government Bauchi state.
To muna sauraron ka.
Mun dade, muna dade, ina buga waya ban same ku ba, sai Allah ya yi ya sa na same ku.
To Hajiya, alhamdulillah, yanzu gashi kin same mu.
Ina farin ciki saboda yawanci ra'ayi bani jin mata suna magana akai. Koma ya zai a ji maza kawai, maza kawai, mata ba sa ba da ra'ayinsu, kuma mu ne muke cutuwa.
Haka ne. To
da alam ko a ga wa ɗan majalisan nan kansu suke so ba sa son talakawan Najeriya.
To Hajiya, me yasa kika ce haka?
Abin da yasa nake haka, ai akwai dokoki da yawa da ya kamata za su fada su yi, ba su yi ba sai wanda bai kamata ba, saboda son zuciyarsu da son kansu da son ransu.
To Hajiya, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naki. Da fatan za a ci gaba da ƙara gwada mu, Allah ya sa da a dace a same mu. Bari mu je Sokoto, wane ne akan layi daga Sokoto?
Mama Ibrahim.
To Mama Ibrahim, muna sauraron ka.
To ni abin da ra'ayina, a dawo da zaɓe wanda aka yi na irin na lokacin shagari sati biyar, ko da sati a yi guda ɗaya.
Na'am.
Shi ne ra'ayina.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayina ka. Bari mu je Ibadan, wane ne akan layi?
Masha Allah.
Bari mu je Ibadan. Amin, wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Eh, Aliyu Nuba Ari.
To Malam Aliyu, muna sauraron ka. To da alamu dai layin Malam Aliyu ya goce. To sai a ci gaba da gwada mu a ga inda a same mu. Ko da yake bar da wannan mamu ka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu buɗe muku layuka, mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 5:06. Ga shirinmu na gaba.
Ga shirin Murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shekaru 30 da suka gabata a ranar 16 ga watan Maris ta jim kadan kafin a fara matakin soja da ake kira Al-Anfal. Gwamnatin tsohon shugaban Saddam Husseini ta gudanar da kisan bil adama da ba taba gani a cikin wannan karni inda aka yi amfani da makaman masu guba wajen kisan dubban fararen hulan kabilar Kurdawan Iraki da ke garin Halabja. Daya daga cikin kamfe na kisan kare dangi kan kabilar Kurdawa da kuma wasu kabilu da ke arewacin kasar Iraki. Dakarun gwamnatin kasar suka kwashe kwanaki biyu suna ruwan bama bamai a garin Halabja da Rokoki da kuma gubar da ake kira na Palm, wata mummunar gubar mai kama fatar jiki ta haddasa mummunar kuna. A rana ta 26 ga watan Maris 1988 suka sake salo inda suka fara amfani da jiragen sama na yaki wajen kai hare-haren guba kan al'ummar garin. Gubar ta hada har da waɗanda ake kira mutar da sarin da ma wasu iri daban har biyu. A ranar dai mutane 3,500 zuwa 5,000 ne suka mutu a cikin ƴan mintoci, wasu kuma 7,000 zuwa 10,000 da suka jikkata game da nakasa da rashin lafiya na tsawon lokaci. Duk da cewa akwai alamu da ke nuna cewa dakarun Saddam Husseini sun yi amfani da makamai masu guba, kafin ranar 16 ga watan Maris na shekarar 1988. Harin da aka kai garin Halabja shine na farko da aka tabbatar da dakarun shugaban Saddam Husseini sun yi amfani da makamai masu guba, kuma ba zai kasance na ƙarshe ba. A farkon shekarar 1987 ne shugaban Saddam Husseini ya ba da izinin yin amfani da makamai masu guba akan ƙauyukan Kurdawan kusan 24 sakamakon rawar da ya taka akan waɗannan mummunan hare-hare. Dan uwan shugaban kasar dan kama karya mutumin da kuma ya jagorace kai hare-haren Ali Hassan Al-Majid ya sami lakabin suna Chemical Ali, wato Ali mai guba. Kamfe na Al-Anfal ya kasance wani jeri cikin mummunan manyan laifuka da shugabannin Iraki suka aiwatar kan al'ummar kasar su. Yin amfani da makamai masu guba akan al'ummar Halabja na ɗaya daga cikin mummunan ayyukan ta'assa da shugaba Saddam Husseini ya aikata akan al'ummar kasar sa. Rawar da ya taka akan wannan lamari da kuma laifukan da ya aikata, Ali mai guba ya fuskanci hukuncin kisa ta hanyar rataya. Wata kotu Iraki ta musamman ta yi watsi da zargin da aka yi wa shugaba Saddam Husseini saboda aiwatar da hukuncin kisa akan sa akan wasu laifuka daban. Haƙƙin shugabannin gwamnati ne su ɗauki dukkanin nauyin ƙasar da kuma kula da buƙatun al'umma. Da ƙarshe shugabanni masu mulkin kama karya ƙalilan ne suke kwanciya su mutu cikin bacci ko kuma su rabu lafiya da wuraren da suka azabatar da jama'a. Makomar waɗanda suka ƙirƙiro da aikan kashe-kashen Al-Anfal wanda ya sanadiyar kisan dubban mutane a garin Halabja ya kamata ya zama darasi ko kuma kashedi da wasu da ke son yin kwaikwayo da irin waɗannan ayyukan asha. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaishe ka da aiki da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Amurka ta bada sanarwar kakaba takunkumi akan wasu 'yan kasar Rasha masu hannu a cikin kutsan yanar gizo sakamakon tsoma hannu da ta yi a zaben Amurka. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin a cikin wata sanarwar da ya fitar ya ce gwamnati tana tunkarar da kuma mai da martani kan munanan aika-aikan Rasha na kutse ta yanar gizo, ciki har da kokarin katsalandan a zaben Amurka da kuma wasu kutsan na barna ta fuskar kayan more rayuwa a wasu cibiyoyi masu matukar muhimmanci. Sakataren ya kara da cewa wannan takunkumi wani bangare ne na yunkurin martani ga waɗannan hare-hare da Rasha ke yi ta bayan gida. Shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka dukansu sun yi Allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon wani ɗan leƙen asirin Rasha, lamarin da ya auku a Ingila.
To madalla, masu raronmu da wannan makakashin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Nazir Ahmad Hausa da ya tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.